Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masu fashin baki na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu yayin da ake samun karin mayakan Boko Haram da suke mika wuya ga dakarun Najeriya. Sannan za ku ji dalilin da ya sa wani matashi mai rike da makamin kansila a jihar Kano yake ci gaba da sana'arsa ta sayar da shayi duk da cewa shi kansila ne. Sannan muna tafa da rahoto na musamman wanda Hassan Umar Tambol zai gabatar mana. Baya ga haka muna tafa da labaran wasanni. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokacin. Jami'an sojin Amurka na gargadin gwamnatin rukun kwariya ta Mali kan kariya duk wata yarjejeniya don amfani da sojojin haya daga Wagner Group na kasar Rasha don taimakawa tsaro da yaki da ta'addanci. Makonni da yawa jami'an Amurka da na Faransa sun yi kokarin hana shugabannin Mali ci gaba da wata yarjejeniya da aka ba da rahoton cewar za ta biya Wagner dala miliyan 10.8 a kowane wata ga sojoji 1,000 don horar da sojojin Mali da samar da tsaro ga manyan jami'ai. Yanzu hukumar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce irin wannan yarjejeniyar na iya kawo cikas ga kasar Mali ta hanyoyi da dama. Idan aka yi la'akari da tarihin kamfanin rukunin Wagner, idan waɗannan rahotanni suka tabbata da gaske, duk wata rawa da sojojin hayar Rasha za su taka a Mali za ta iya dagula lamurra da ba su da tabbas, in ji mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Amurka Cindy King ta shaidawa muryar Amurka. Cindy ta kuma yi gargaɗin yarjejeniyar tsakanin Mali da Wagner Group zai rikitar da martanin ƙasa da ƙasa don tallafawa gwamnatin rukun kwariya. Amurka tana ba da horo da sauran tallafi ga Mali yayin da take ƙoƙarin fuskantar barazana ga ƙungiyoyin 'yan ta'adda daban-daban, ciki har da ƙungiyar IS mai girma a yankin Sahara da jama'atin Nusrat al-Islam wal-Muslimin mai alaka da Al-Qa'ida. Jim kaɗan bayan Taliban ta hamɓarar da gwamnatin Afghanistan, gwamnatin ƙasar Canada ta sanar da cewa da farko za ta yi maraba da 'yan gudun hijira 40,000. Sake tsugunarwar na faruwa ne a yayin tashin hankali a Afghanistan da kuma ƙazancewar zagaye na hudu na annobar COVID-19 a Canada. Rukunin farko na 'yan gudun hijirar sun sauka a ƙasar Canada, an keɓe sunan da nan na tsawon kwanaki 14 a wani otel da ke Toronto, sannan an yi musu allurar rigakafi ta COVID-19. Yanzu kuma an sake tsugunar da su a sassa daban-daban na ƙasar ta Canada. Chris Freeson, babban jami'i ne na hukumar kula da 'yan gudun hijira ta British Columbia, hukumar da gwamnati ke tallafawa. Frenson ya kwashe tsawon shekaru 30 yana aikin agaji don taimakawa 'yan gudun hijira a Canada, kuma ya ce taimakawa 'yan gudun hijirar Afghanistan abu ne mai matuƙar muhimmanci. Bambancin tsarin jigilar Afghanistan da sauran ƙungiyoyi shi ne gaskiya ne cewar mutanen Canada, musamman sojoji, sun shafe shekaru da yawa a Afghanistan. Akwai alaka ta kud da mutanen Afghanistan da kasar ta Afghanistan. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yayin da ya rage shekaru 2 a wa'adin mulkinsa, shugaban Saliyo Julius Maada Bio ya shaidawa muryar Amurka cewar faɗaɗa 'yanci na siyasa, inganta ilimi, rukun shugabanni da suka gabata a kan laifin cin hanci da rashawa da haɓaka daidaiton jinsi su ne abubuwa da gwamnatinsa ta sa a gaba. Ƙudurorin nasa na zuwa ne a daidai lokacin da bashi ya yi wa gwamnatin katutu da hauhawar farashin kayayyaki da karuwar rashin aikin yi. Masu sukan lamarin siyasa na saka ayar tambaya kan dabarun rancen kuɗi na gwamnatin, wanda bashin ta ya kai kusan dala biliyan 3. Bayo ya ce, na fara magana ne da inganta kwazon al'umma tun kafin a zaɓe ni. Ina tsammanin bisa wannan ne mutanen Saliyo suka zaɓe ni maimakon zaɓen wani mutum. Na bayyana musu cewar gwargwado yadda Saliyo za ta iya yin alfahari da ma'adananta da yawa da Allah ya albarkace ta, kamar zinare, lu'lu'u da sauransu. Mafi mahimmanci ko mafi kima a gare ni shine bil'adama. Ya ci gaba da cewar idan za mu iya saka hannun jari yadda ya kamata ga inganta rayuwar bil'adama, zai zama tushen ci gaba. Kuma akan waɗannan ne na yi amfani da shi a lokacin yakin neman zaɓe, kuma ba kamar yadda sauran mutane ke tunani ba game da inganta ci gaban al'umma, na ayyana shi a zaman ingantaccen tsarin kiwon lafiya, ingantaccen ilimi da wadatar abinci. Na gane cewar ba kowanne ne ke samun damar ilimi ba saboda talaucin da muke da shi a ƙasarmu, don haka na yanke shawarar ɗauke nauyi. Gwamnati ta yanke shawarar biyan kuɗin makaranta na kowane yaro tun daga firamare har kammala sakandare.
To, a gaida Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya, rundunar sojin ƙasar ta ce kawo yanzu kimanin 'yan Boko Haram da iyalansu 8,000 ne suka miƙa wuya ga hukumomi a baya-bayan nan. Miƙa wuya da mayakan ke ci gaba da yi dai ya haifar da muhawara a ƙasar a game da makomarsu. Farfesa Khalifa Ali Dikwa mai bashin baki ne akan al'amuran yau da kullum, ga kuma wanda ya faɗa wa wakilinmu Husaina Muhammad a Maiduguri.
Kullum ina cike wanda suka ce a dawo teburin sulhu. Sulhu din na shi na alheri. Yaki da wata ƙasa daban da yaki da yaran cikin gida. Sojin namu suna taka sansan domin akwai mutanen da suka yi garkuwa da su, akwai yara, akwai mata. Idan za a ce za a yi musu ruwan bama mai, zai rusa da yara kanana da mata wanda ba yaki suke ba. Dalilin wannan abun bai kare nan da nan ba. Na biyu, akwai wanda ainihin su suna cikinmu amma suna cin da wannan masifa domin ba su soma wannan abun ya kare ba. Da shi suke samun kudade kullum, da ko an yi shekara 50 irin na Colombia da FARC din nan, bayan shekaru 50 sai da aka dawo kan teburin sulhu ne aka samu maslaha. Kuma duk wata mutanen da suka mishi da ni da wani da sauransu, duka mun rasa mutanen namu, 'yan uwanmu na ciki daya da yaranmu da sauransu, ba wanda wannan masifan nan ba ta shafe shi ba. Ai, soje namu da police zamu sun iya aikinsu, ba nan kawai a ce an yarda da su a sake su su shiga bayanai, su da kansu ba za su so haka ba. Domin sai an samu lokaci irin na Niger Delta din na inda za a ajiye su, a tantance akwai wanda aka tilasta musu da karfi da yaji suka shiga, akwai wanda aka sace, akwai wanda su da kansu suka kai kansu, akwai wanda kuma su bukatan su tawa akida ce da sunan jihadi ba kuma ba su san cewa yaudaran su aka yi ba.
Farfesa Khalifa Ali Dikwa kenan a Maiduguri. To, da yabu Lawal Bala kansila ne a karamar hukumar Gwarzo da ke jihar Kano arewacin Najeriya, wanda duk da mukamin da yake rike da shi na kansila, hakan bai sa ya yi watsi da sana'ar da yake yi ba, wato sai da shayi, kamar yadda ya faɗa wakilinmu Baraka Bashir a wannan zantawa da suka yi.
To, shi ake tunda a matsayina na ɗan majalisa zaɓaɓɓe, mutane dai da yawa suna zaton gaskiya ba zan ci gaba da zuwa gurin shayi ba, amma ni kuma tunda na san amfaninta a gurina, na ci gaba, na dora na ci gaba da yin sabgar shayi na, ina gudanar da sabgar al'umma. Sunana Tayyabu Lawan Bala, inkiyata ko nickname shine dan talaka. Ni kan karamar hukumar Gwarzo ne mazabar Sabon Birni. A halin yanzu ni ne zababban kansila na mazabar Sabon Birni, sannan kuma ni ne deputy speaker na karamar hukumar Gwarzo, akalla mutum na hudu kenan a kunshin jagoranci na karamar hukumar Gwarzo. So na fara sana'ar shayi ne akalla shekara wurin takwas ko goma. Abin da ya ja hankali na ga fara wannan sana'a ta wata shayi shi ne, na fara shiga cikin al'amarin gwamnati ta local government a cikin gwamnatin shekarun wacce aka kafa a 2007. A daidai wannan lokaci na tsaya takara ta kansila da ban samu nasara ba, na zo an bani special assistant na chairman na shugaban karamar hukumar Gwarzo. Bayan na gama wannan special assistant mai ba chairman shawara na musamman a karamar hukumar Gwarzo, na dan sauka na dan tsawon wasu lokaci haka watanni kafin a ƙara yin zaɓe na ƙananan hukumomi. To wannan saukar da na yi, sai na ɗanɗana wani abu na rashin wani abu a hannuna, ma'ana na rashin kuɗi a hannuna. Wannan ya bani sai na fara tunanin, to meye makoman rayuwa ta ta siyasa da kuma rayuwa ta ta gwamnati da kuma rayuwa ta ta ɗumba gwamnati. Sai na fara tunanin nemo wa kaina makoma. Sai ya bani damar na zo na nemi rumfa a bakin asibiti General Hospital na Gwarzo. In the first beginning, sai na fara ma wani sana'a na sai da roba da kaya na jarirai da waye. To sai na ga daidai location ɗin rumfar inda aka bani ba wannan sana'ar yake bukata ba, shine abin da yake bukata, sana'ar shayi. Ni mutane na suna iya samu na anan, suna iya samu na a gida, tunda kofa ta a buɗe take. Kuma nan guri ne matattara ta al'ummar mu gaba daya. In ba wannan ba shi da lafiya, wani yana da lafiya, sannan muna samun gurbe-gurbe a gida, wannan an san gurbe-gurbe. Kuma ina fitowa gurin nan kullun akalla da safe, ina da abin da ya shafi harkar office ko harkar al'umma ta, na zo na dan taba abin da zan taba cin da yara a gurin, in tafi in je in wancan, in na gama wancan kuma in dawo dora in ci gaba da wannan. Kalubale ɗaya ne wanda shi kuma bazan dauke shi a matsayin kalubale ba. Kalubalen shine wani zai zo ya ga shi zuwa yayi ya sha kyauta, to ita kuma sana'ar na ba ta wani matsayi na musamman. Zai iya ma kyautar abin da ba za ka iya sayan shayin da shi ba, amma kuma ba lalle ne iya baka shayin kyauta ba, saboda shi wannan na dora shi a wani gwadabe ne na sana'a ce, ina kare ta a matsayin ta na sana'a. Zaten mutane na samu kansila kada in shayi. To ni ina kira ga matasa da waɗanda suke siyasa da waɗanda ba sa siyasa su gane cewar sana'a abu ce wacce take da sirri da rufin asiri a cikinta. Kuma ɗan adam mutuncinsa baya ɗorewa sai ya kama wani abu nashi na yi na sana'a. Matuƙar ba za ka kama wani abu na yi ba, to za ka zama mai ragaita, za ka iya lalacewa. In Allah kuma bai sa za ka lalace ba, za ka iya zama dai gaka nan sai dai cikin wuya take rayuwarka kawai.
Dan Yabo Lawalabala kenan, kansila da ke sai da shayi a karamar hukumar Gwarzo da ke jihar Kano, Najeriya. To kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan waka.
Hey!
madalla yanzu kuma sai rahoto na musamman wanda Hassan Umar Tambol zai gabatar mana kan yadda ake sana'ar yin ciyawa.
Sana'ar ciyawa da ake ba dabbobi tana daya daga cikin sana'o'in da yan arewacin Najeriya ke tinkaho da shi a kudancin kasar don samun abin dogaro da kai. Na tattauna da wasu masu sana'ar ciyawa don jin yadda sana'ar ke tafiya a nan jihar Oyo.
Kuna na Faruku Wanzan, aiki na aikin ciyawa nake.
Yaya kasuwancin ciyawa ke tafiya a nan birnin Ibadan?
Kasuwancin ciyawa alhamdulillah, saboda kasuwanci ne lebaranci ne, amma kuma lebaranci ne irin wanda kadan dokar lalurorin talaka irin namu.
Wannan sana'ar ta ciyawa tana biya ma bukata?
Tana yi bakin gurguru insha Allah.
Kamar ka taba yin wani abu da za a ce a taho a gani cikin aikin ciyawa?
Na taba yi.
Kamar da me kai?
Na ɗaya dai cikin ciyawa na yi aure, cikin ta na yi bukusunannakin ƴaƴana, sannan kuma da wurin kwanci kwanciya na gidana cikin ciyawa. Kuma Allah ya yi min wannan.
Wannan ciyawa ta ku shanu ɗaya kicin ta koko har da kananan dabbobi kamar tumaki da awaki?
Ko waɗa mai bisa shi inda masu cin ciyawa ne, ana tawowa ana saya gare mu ana basu, amma alade ana kai ma ciyawa ƴan gare mu ana zuwa saya gare mu.
Alade ma shina cin ciyawa
kwarai da gaske.
Irin wannan da kuke saidawa?
Akwai irin wanda suke ci, don ciyawa ta danganta kala kala ce.
Wace iri alade ke ci?
Muna ce mata kausa kausa, ita ƴan ka kai ma alade yana cin ta.
Yanzu kamar ka taba koya ma wani wannan sana'a?
Sosai, jama'a su ma sun kai yawa waɗanda na koya ma insha Allah.
Kamar dawa dawa ka koya ma aikin ciyawa?
To ban Elisa yin saboda jama'a sun yawa bakin gurgudu insha Allah. Ina da jama'a da dama waɗanda na koya ma wannan sana'a, su kuma su koya ma wasu.
Kamar cikin ƴaƴanka ko ƴan uwa akwai mai aikin ciyawa?
A'a, ƴaƴana ba mai aikin ciyawa, amma akwai ƴan uwa na. Ƴan uwa na kasu sun kafi yawa. Akwai ɗiyanyen ne, akwai ɗiyan abokai, duk waɗanda muka zama tare da su. Sannan akwai ƴan uba haka muna tare da su insha Allah.
Kuma ka dade kana wannan aiki?
Na dama insha Allah, rabbi don na kai shekara kusan 28 ina wannan aiki insha Allah.
Watan tun ka hain wannan kasuwa ta dawo nan kenan?
To ana Bodija nake insha Allah, tun lokacin mulkin Abacha insha Allah na san ibada ina aikin ciyawa.
Sunana Sani Mai Harawa.
Me zaka ce a game da wannan aiki na ciyawa?
Wannan aiki na ciyawa mun dade muna yi ne kwarai da gaske, na shekara 30 ina yi ne tsakanin ciyawa da harawa.
A wani gari ka fara aikin ciyawa?
Can tun muna Bodija na fara aikin ciyawa da aikin harawa. Allah ya kawo mu nan ne. Ta Allah ya kawo mu nan ne har matsayin Allah ya ba mu sarki nan ne na ciyawa girgin ciyawa, saboda jama'a al'umma da yawa kowa na yi ciyawa, yana yi ciyawa, sannan shanu na ci, awaki na ci, raguna na ci, raƙuma na ci.
Kamar wannan ciyawa kala nawa ce?
Ciyawa kamar yanzu ciyawa nan ne dai da muka je muka yi wada ta kai kala hudu.
Kamar wace iri da wace iri?
Akwai kausa kausa, akwai gyazama, akwai harkiya, akwai abin nan gamba. To ni yanzu a yi ni yanzu ba ni wata ciyawa, amma jama'a ta suna yawa.
Idan ka ce kana saidawa ne, gani kana sai da kai nawa?
Gani dai to dai ina sayan kai 30 40 50 ma ina saya.
To ka saida gaba ɗaya?
In saida Allah ya danda kadan kadan, hankali hankali.
Yanzu nawa kake saida kan ciyawa?
Yanzu abin nan ka saida kan ciyawa 700 muka saidawa.
Ko akwai wani lokaci da ciyawa za ta yi sauki ko za ta yi tsada?
Akwai lokacin da ta yi sauki kuma mu sai 400 500 ga wace iri.
Menene matsalar wannan kasuwanci na ciyawa?
A kasuwanci mu na ciyawa bai da wata matsala wallahi halau muke.
Kaman ba wani hadari ko wata matsala?
To ba wata dai matsala dai yanzu, kuma Allah ya kare.
Sunana Umar, wallahi aikin ciyawa nake yi.
Me baka sha'awa shiga aikin ciyawa?
To wallahi zan kyawun da aikin ciyawa ba ni rashin tayi shi yasa ni ciyawa, wallahi don in ga da tayi wallahi ban yanta don aikin wahala ne.
Yanzu da a ce kana da jari baka yin ciyawa?
A yana da jari ba aikin ga.
Da me zaka yi?
A kasuwanci zani ko magana gaskiya ba.
To yanzu kana zuwa daji kana yin ciyawa?
Ina zuwa daji na yin ciyawa.
Yanzu a yini kana yanku kai nawa?
Ga yini ina yanku kai 10 kai 15 20 ina yanka.
Nawa kake saida in ka kawo?
To in kawo gasari 500 ne, ga mai waran da kuma 700 naira ne.
Watan 700 kenan?
700 ba.
To bashi ne ko kudi hannu?
To wata kila in ai daidai da kasuwa za a ba ka kudi hannu, in kuma ba kasuwa ka jira sai an saida ba ka kudi.
Ko ga masu sari?
Ko ga masu sari.
Masu saye da kansu fa?
Masu saye da kansu da sun saya za su biya kudi, za su ba da kudi.
Ka taba fadawa wani hadari kamar daji a game da wannan ciyawa?
Babban hadari ko na fada mallan Hassan, don kana daho kan ciyawa kana sauri kai daidai ka fada rame da kai da kan ciyawa nan za ku dunkule ku hadi. Wani bi ma sai kai kuwa babu wanda ka janka, sai ka rade kwance sannan ka tashi. Ka dauri kuma abin ka wani ba kamar aza ya dole ka bi done ka amma ka aza ka ina za ka jewa.
An ce kuma wani bi kuna ta hakatawa, me gaskiya abin?
Magana nan gaskiya ne, katawa maciji ba abin da ba mu takawa.
Ka taba taka katawa?
La na taba kuma na hada rame na hada rija.
Ka taba ganin maciji?
Na taba gani wallah.
Wani iri ne?
Akwai kasa, akwai baki, akwai gajera, ba irin kallon macin da ba, sai dai wanda baka yi daidai da shi ba.
Kana da ma
ga na miciji bana da tsarin Allah da nake tare da shi wallahi
Abubakar dan Allah da yake
ya kake doka wannan aiki da haka na ciyawa
to wannan aikin da nake doka na ciyawa hakika kamar yadda abokin zama na ya faɗa rashin wani aiki ne yake sa ana wani aiki din don saboda in ga jari gaskiya ni ma da na kama wata sana'a wadda na taba yi ba wannan din ba don na taba yin wata sana'a wadda ba wannan din ba hakika amma ko yanzu ga dai ina daisa himma ina nan ina yi gurgudu ina dan tana da wani abu in samu abin da na koma mu ga sana'a nan da nake yi in bar wannan aikin na leburanci
to da yanzu a ce ka samu kuɗi wace sana'a kake son ka komawa
can da na dan taba wata sana'a ta dabino da gujiya irin wadda aka ce ma kwaruru wasu su ce mata barashi wasu su ce mata takurega wasu su ce mata mai koko yare dai fanni fanni na jaha jaha din ne kai inji suna mata irin wannan sunan sannan da abin da muke cewa muzan kwaila wadda ake yi da arake da suga din don na taba sana'a su a nan garin gaskiya
wannan ciyawa ka taba zuwa wata jaha banda nan jahar Oyo kai wannan sana'a ta ciyawa
a'a iya nan jahar Oyo nake yin sana'a ta kuma tun zama Borija akan yin ta tare da ni din har Allah ubangi ya kawo mu a nan wurin kuma muna nan muna yi din ba mun hasa ba kuma in Allah ubangi ya kadarci mun kacin mu lokacin banin ta bari za mu yi din mu kama wata
amma a arewa baka taba yin wannan sana'a ciyawa ba
a arewa ba ne wannan sana'a ciyawa sai dai in je daji in dobo in kama dabbobin gidan mu
to kamar irin arewa akwai ciyawa kala kala akwai bubburwa akwai harkiya akwai karangiya akwai balashiya akwai dan harkami kamar nan ma duk akwai su
a gaskiya nan ba irin waɗannan akwai na nan gaba nan iya muna da kausa kausa muna da gyazama muna da gamba muna da ita harkiyar ta samu na nan ga muna da wanda muke ce ma yan ruwa sannan yan ruwa din sun bambanta kala kala muna da wanda muke ce ma mai kunwa muna da wanda muke ce ma ja'in ja muna da wanda muke ce ma gashin bature muna da wanda muke ce ma mai gaba daga cikin ciyawoyi yan ruwa kuma nan da wata ɗaya zuwa biyu su za mu huskanta saboda ta tudu za ta kare mu kuma mu ta ruwan din
to a cikin waɗannan ciyawoyi da kalli safa wane kala cikin su shanu suka fi so
a yanzu dai ko wace sani ana ciyin ta sai dai daga su masu shanun da ke nuna muna zaɓin rayuwarsu amma ga su dabbobin an kai musu ko wace iri an kai mu dabba shi shina ci sai dai kai ga mai saniya din abinda kake ra'ayi ga rayuwarka shi zaka iske ka saya din ka iske shi sai in baka iske shi ba sannan ka hankura da wanda ka gani din
sunana Musa Muhammad ina shiga daji wurin ciya sosai ma
wane bangare kake shiga ke zuwa yin ciya
na fi yawan shiga cikin garin Mane wajen ciya dan yanzu haka ma daga Mane ne fito wurin ciya
to Mane tana nisa ne
Mane tana da nisa gaskiya amma ba ta nisa yadda kake nufin nan tana da nisa ba da yawa ba dai
to in kai yau ciyawa ya hake kawo ta nan kara
in ni yau ciyawa cikin dajin Mane ni kuma zan fito daga cikin dajin in zo cikin garin Mane in nemi mota wani lokaci zan iya samun mota naira 100 ta dauko ni ta kawo ni nan kara ta sauki
kamar ko wane kan ciyawa naira 100
ko wane kan ciyawa naira 100 ake dauko min shi daga dajin da ni yanke shi
ko da ya kai guda nawa
ko da ya kai guda 20 ko ma 50 ne naira 100 ake daukowa kai shekara 5 ina yanka ciyawa garin nan nan jahar Oyo ba kuma in Allah ya so da in ka gana can da daji to sai dai in Mane yana ga babu ciyawa sannan in can da daji amma in dai tana da ciyawa zan iya wata 5 6 garin nan Mane nake yanka haki ka in koma birnin Kebbi State yau din ma na yanko guda 10 gobe ma zan koma in yanki 10 jibi ma zan koma in yanki 10
kullun goma haka yanka
kullun goma nake yanka inda ni nake saidawa da kaina
gaba ma fusari
a ni ban ba da sari gaskiya ni ma
saboda mi
ni ma ina sara ta wani
ka ba da sari kamar a ci bisa banka mana
to ai masu sari ne suke mana karanci ne shi yasa mu ma muka kama sarin matsalolin ciyawa gaskiya ana samun su kuma wani lokaci ba mu samun su saboda ni gaskiya na shiga matsala ta ciyawa don na taba fadawa rijiya da ni da kan ciyawa ni fada cikin rijiya ta kai wagga da take gidan ciyawan nan ta kai gaba 10 Allah ya kadarci ai mata irin wani rami rami ai mata matakai to sun tattako hannu fito ciki amma shi wannan kan ciyawa da ni shiga da shi can ne boro shi
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 yanzu kuma ga labaran wasanni
wasanni a takaice
na tunanin tura wasan fitagwani na gasan cin kofin duniya na shekara ta 2022 tsakaninta da Zimbabwe a ranar Asabar zuwa Lankland Stadium da ke Obuasi bayan hukumar ta yi karambata da hukumar da ke kula da wasannin motsa jiki NSA akan bayar da takardar izinin shiga kallon wasan hukumar kwallon kafar tana nan tana juyayin dage wasan daga Cape Coast ana saura kwanaki 4 a yi wasan babu abu da ya tabbata akan abin da ya jawo haka sai dai akwai jita-jita cewar hukumar kwallon kafar na son gujewa yin arangama ne da hukumar wasannin motsa jiki wurin amfani da stadium din na Cape Coast kuma abinda aka ce shine sadadi ne zancen takardar izinin shiga kallon wasan yayin da FA ta so matsara takardar izinin NSA mai mallakan filayen ta yi kashedi game da yin amfani da duk wata takardar izini da ba ta dauki da tambarinta an rutar shaida Mubarak Wakaso dan wasan tsakiya na kasar Ghana daga dan wasan Black Stars da za su kara da Zimbabwe a dalilin rauni da ya samu Wakaso na a cikin ɗan wasa biyar a cikin 32 da aka dakatar don wannan wasa hukumar kwallon kasar Ghana a ranar Litinin ta ce rukunin ɗan aikin fasaha da coach Malvan Rojovic ke jagora ya dau wannan mataki ya dai samu rauni ne yayin da yake yi wa kasar Ghana wasa a watan jiya kasancewar sa kusa na kungiyar Black Stars rashin nasa babban koma baya ne ko da yake coach Rojovic da ɗan wasan nasa za su nakalci mafita akan Zimbabwe dan wasan na Shenshen FC ya zura kwallaye 13 a wasannin 65 da iya yi wa Black Stars tun da aka fara kirarsa a shekara ta 2012 babban mai koyar da bafana wasa Hugo Bruce ya ce yayi imani zai yi nasara akan Ethiopia a wasannin fiddagwani na shiga gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 duk da zargin makarkashiya kungiyoyin biyu za su yi wasa fita biyu a tara ga watan Oktoba a birnin Addis Ababa da zagaye na biyu a ranar 12 ga watan na Oktoba shekara ta 2022 mai koyar wan dan kasar Belgium a cikin wata gira ya ce je yake kamar ana yi masa makarkashiya yayin da wasu club sun kaki sakar masa san wasan su wannan karambata yace ya fuskanci wasu iye tun da ya kama ragamar aiki na babban mai koyarwa coaching din na shekaru 69 an hana masa damar shiga yayi kallon wasan Orlando Pirates a Orlando Stadium yayin da za su kara da Mamelodi Sundowns a gida sai da ya kuka akan talabishin kasa lokacin da ya ambata sunayen waɗanda za su yi masa wasa da wannan muka yi so ƙarshen labarin wasannin Radwan Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
yanzu kuma sai labari a takaice
Amurka na gargadin gwamnatin rukun kwariya ta Mali kan kariya duk wata yarjejeniya don amfani da sojojin haya daga Wagner Group ta kasar Rasha don taimakon tsaro da yaki da ta'addanci. Jim kadan bayan Taliban ta hamɓarar da gwamnatin Afghanistan, gwamnatin kasar Canada ta sanar da cewar da farko za ta karbi bakoncin 'yan gudun hijira guda 40,000. Haka zalika an ji cewar yayin da ya rage shekaru biyu na wa'adin mulkinsa shugaban Salio Julius Maada Bio ya shaidawa muryar Amurka cewar faɗaɗa 'yancin siyasa inganta ilimi rukun shugabanni da suka gabata a kan cin hanci da rashawa shine abin da gwamnatinsa ta mai da hankali a kai.
Masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin nan baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe wato agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya ta ni gabatarwa sai Julie Ledes Gresham ta haɗa mana shirin ni Mahmud Lalo da ke cewa a kwana lafiya.